Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 1 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a birnin tarayya Abuja inda suka tattauna akan batutuwa da yawa ciki har da karfafa diplomasiya da bunƙasa harkokin cinikayya. Bayan haka za ku ji cewa masu shagunan chemist a jamhuriyar Niger sun dakatar da aiki daga yau Laraba bayan da ma'aikatar haraji ta yi barazanar cin tarar duk wanda aka kama yana sayar da magunguna ba tare da yin amfani da sabuwar manhajar tantance kudaden harajin TBA ba. To ko yaya jama'a suka ji da wannan lamarin?
Wallahi na zo ne sai ka magani ban iske farmasi ba aiki sanke arihe take kuma ban iske kowa ba sai dai in koma gida in nazari ta kwa dan ban san inda zan ta magani bayan so kuma wayan ga da ake sai da arariya.
Za ku ji karin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman akan sana'ar agogo da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Najeriya ta gano wani mutum na farko da ya kamu da cutar sankara ta Omicron a cikin wani samfuri da ta tattara a watan Oktoba, makonni kafin Afirka ta Kudu ta sanar da duniya game da bambanci a makon da ya gabata, inji cibiyar kula da lafiyar jama'a ta kasar a yau Laraba. Najeriya ita ce kasa ta farko a yammacin Afirka da ta yi nadin bambance-bambance na Omicron tun lokacin da masana kimiyya a kudancin Afirka suka gano kuma suka ba da rahoto tare da karawa cikin jerin kasashe 20 da aka samu bambance-bambancen wanda haifar da takaita tafiye-tafiye a fadin duniya. Binciken kwayar cutar na COVID-19 a Najeriya ya gano wasu nau'in Omicron guda biyu a tsakanin matafiya daga Afirka ta Kudu, inji cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya a cikin wata sanarwa da babban darakta ya fitar. Wasu matafiya biyu da ba a san ko su waye ba sun isa Najeriya a makon da ya gabata, amma kuma an tabbatar da bambance-bambancen a wasu lokuta a Najeriya kamin isar waɗannan mutanen. Babban daraktan hukumar ta CDC ta Najeriya Dr. Ifidayo Adetifa ya ce bisa bibiyar adadin waɗanda aka tabbatar da a baya a tsakanin matafiya zuwa Najeriya ya kuma gano bambance-bambancen Omicron a cikin samfuri da aka tattara a watan Oktoban 2021. Kasar Habasha ta shigar da karar kamfanin Twitter tana zargin ta ta fara dandalin sada zumunta da dakatar da shafukan da ke sukar 'yan tawayen Tigray da ta kwashe shekaru tana gwabza mummunan yaki da su, inji wata mai magana da yawun gwamnati a jiya Talata. Wannan kura tana nuna yadda bangarorin biyu ke kokarin yin amfani da kafafen sada zumunta wajen bada labarin rikicin da ke tsakanin gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed da kuma kungiyar 'yan tawayen Tigray People's Liberation Front. Muna da dalilin da zai samu yadda cewar Twitter na kai hari tare da rurrufe da muryoyin goyon bayan Habasha da ke kara wayar da kan jama'a game da ta'asar da kungiyar ta TPLF ke yi da kuma karerayi, inji kakakin Abe Blind Swan a wani taron manema labarai. Mun gabatar da koke ga bangaren yada manufofinsu cewa mun yi imani masu goyon bayan TPLF sun kutsa kai tsaye cikin Twitter kamar yadda yawancin cibiyoyin demokaradiyya da wasu kamfanoni su ma suka shiga don samar da labarin TPLF. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. An tilastawa 'yan sakandare mata zaman gida kusan a ko'ina a cikin Afghanistan, haramcin da shugabannin Taliban suka tabbatar da bin shi, amma akwai waɗanda abun bai shafe su ba. makonni da yawa ƴan mata a lardin Herat dake yammacin kasar sun koma azuzuwan sakandare sakamakon wani kokari na musamman da malamai da iyaye suka yi dan shawo kan shugabannin Taliban na yankin su ba su damar sake bude makarantu jami'an Taliban ba su amince da sake bude makarantu a hukumance ba bayan yakin nemar amincewar su amma kuma ba su hana hakan ba a lokacin da malamai da iyaye suka fara karatu da kansu a farkon watan Oktoba iyaye da dalibai da malamai sun hada hannu da kafada dan yin hakan inji Muhammad Sabir Mahel shugaban kungiyar malamai ta Herat wanda ya taimaka wajen shirya gangamin wannan shine wuri kawai na masu fafutuka da malamai suka dauki kasarar zama dan tattaunawa da yan kungiyar Taliban nasarar da aka samu a Herat tana nuna gagarumin bambanci a mulkin Taliban a halin yanzu a kasar ta Afghanistan da waɗanda suka yi a baya a ƙarshen shekara ta 1990 a wancan lokaci mayakan sun kasance marasa sassauci a aƙidar su mai tsauri inda suka haramta wa mata harkoki a bayyanar jama'a tare da yin aiki hana duk ƴan mata samun ilimi sun yi amfani da ƙarfi da mugunyar azabtarwa wajen aiwatar da dokoki. Hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce annobar corona ta canza abubuwa da dama da kai komo a duk faɗin duniya tare da yin hasashe a cikin wani sabon rahoto cewa karuwar yawan bakin haure na duniya mai yiwuwa ne ya kasance mai rauni muddin tafiye-tafiye da sauran hani suka ci gaba da kasancewa hukumar kula da hijira ta duniya ta fitar da rahoton ta na farko na hijira na duniya na 2022 a yau Laraba wani adadi mai yawa na sabbin abubuwa da ke faruwa a cikin ƙaurar bil'adama kowace iri daga mutane da ke tserewa yaƙi da rikice-rikice zuwa ma'aikata da ke neman ayyukan yi a ƙasashen waje da kuma tarihin shekaru biyu da suka gabata na ƙaurace-ƙaurace. Hukumar ta IOM ta yi nuni da ƙaruwa mai ban mamaki a gudun hijira na cikin gida motsi a cikin ƙasashe sakamakon bala'o'in rikice-rikice da tashin hankali kamar yadda takunkumin COVID-19 ya rufe kan iyakoki a duk faɗin duniya tun bayan ɓarkewar cutar kuma ta bazu cikin shekaru biyu da suka gabata. Mun shaida wani abu da ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin bil'adama, in ji Director General na IOM Antonio Vitorino yayin da biliyoyin mutane ke fama da COVID-19 yadda ya kamata.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a yau Laraba a fadar gwamnatin Najeriya da ke birnin Tarayya Abuja, inda suka kulla yarjejeniyoyi akan diplomasiya da bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu, tare da ƙaddamar da majalisar tattaunawa ta ƙungiyoyin matasan ƙasashen biyu domin harkokin kasuwanci da wanzar da zaman lafiya. Ga abinda mai magana da yawan fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya bayyana wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
An sa hannu akan yarjejeniyoyi da dama wanda za su bunƙasa kullun zumunci tsakanin Najeriya da Afirka, musamman wajen kyautata dangantaka akan matasa na ƙasashen. Ƙasashe ne guda biyu da ke shugabancin tattalin arziki a Afirka. Suna da matasa masu ɗumbin guri, masu ƙarfi da kuzari, waɗanda suke son su samu dama su ma su ba da gudunmawa wajen gina tattalin arziki. To yanzu ƙasashen guda biyu duka za su bude ƙofofinsu ga juna, matasan Najeriya su dinga hurɗa da dangantaka da su da na Afirka ta Kudu, su ma su dinga yi ana. Banda haka an tattauna na abubuwa da yawa da suka shafi zuba jari da hurɗar kasuwanci, musamman ganin akwai bukatu na kamfanoni na Nigeria bankuna musamman dake ganin kamfanonin Afrika ta Kudu na cin muliyar tattalin arzikin Nigeria ba a bude musu Afrika ta Kudu su masu shiga ba duk wannan an sa ya an warjejeniya an warware wannan matsala tun masu bukata su je su kafa su je su ga doka ta Afrika ta Kudu me tace za a kula wannan banda haka akwai warjejeniya akan magana akan wato murya daya da mu da su a duk wato tarurruka na duniya kuma da suka hade kansu suka yi Allah wadai da wannan wariya da ake nuna wa Afirka ta Kudu saboda wannan bullar sabon yanayi na ciwon corona wanda ake danganta shi da Afirka ta Kudu kuma har aka sa takunkumi zance wanda kasashe suka ce sun hana aje kasashen dancin Afirka jirage da sauransu kuma kada a fito daga can a zo musu wanda yanzu majalisar dinkin duniya da kanta ta fito ta ce shi kansa wannan yanayi na ciwon corona tun kan ya bulla a Afirka ta Kudu ya ma bulla kasashen Turai
mallam garba shehu kenan kakafi a fadar gwamnati tarin Najeriya ta tauna da ne da shi a Abuja. A waje daya na tuntubi ambassador Ibrahim Musule mai sharika al'amura na diplomasiya domin in ji karin haske dangane da muhimmancin da kasashen biyu za su iya samu daga wannan yarjejeniya ko kuma mu'amalar da aka kulla ko aka kara ingantawa tsakanin kasashen guda biyu inda yake cewa.
Na farko ya kamata mu fahimta cewa South Africa wajen shani economy suna gaba da mu kuma suna da karfi a nan kasar. Akwai ɗaya daga cikin bankin su wanda zo sai shi certificate daga ba kan dik yanzu kenan ta ga suna kuma suna da MTN suna da FNS suna da abubuwa da yawa sannan in ka tuna cewa su sun yi sa wato masu mulkin mulkiya sun rike wurin kamar kaso su ce sun zo da su suka fara wannan gyara wuraren kafin ma har zuwa ka bi mulkin ka
to ta fannin kalubalantar kasashen duniya fa da suka yi
wannan ma daidai ne dan idan ka duba za ga ai a lokacin da suka fara magana covid suna ganin kamar duka Afirka gawawaki ne za a samu a zube ba su san environment din mu da su da gombane har yanzu za a yi dan kakwatanta an fi samun abu a can wajajensu su zo da kana da wuya ba tare da an haɗu da mutanen kasashen nan ba ka ringa cewa banda kasa ka za ba su zo banda kasa ka za ba su zo so babu aibu abubuwan da suka riga suke mu ma kanmu muna da namu cewa kamata mu nuna a duniya abinda muka riga muka yi da irin abubuwan da ya faru saboda a san cewa wannan cutar ba yadda suke tsammani ba ce take a wurin.
Umar Faruk Musa Mura Amurka Abuja Nigeria.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger. Masu shagunan kemis-kemis sun dakatar da aiki daga yau Laraba 1 ga watan Disamba har sai yadda hali yayi. Bayan da ma'aikatar harajin kasar ta yi barazanar cin tarar duk wanda aka kama yana sayar da magunguna ba tare da yin amfani da sabuwar manhajar tantance kudaden harajin TBA ba kamar yadda sabuwar dokar harajin kasar ta yi tanadin yi daga 1 ga watan Janairun shekarar 2022. Wakilin muryar Amurka Salama Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Rashin samun daidaito game da bukatar ƙarin wa'adin wata guda domin shiga sabon tsarin biyan kudaden harajin cinikayya wato TVA yasa kungiyar masu shagunan kemis ta umurci ƴaƴanta su dakatar da aiki daga wannan Laraba 1 ga watan Disamba da nufin baiwa ma'aikatar haraji damar shigar da manhajar tantance kudaden wannan haraji na TVA a kwamfutotin masu shagunan magunguna kamar yadda suka bayyana a sanarwar da suka fitar. Madan Ramatu Gali Adam na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Su riga sun ba mu kwana 45 bayan kwana 45 din nan su ba za su kara ba. Mu kuma musa in muka saida farashin tamal guda muka ba da facture da ba certificate ba za mu biya tara ta shika 500 ko wace facture guda da mutum zai yi da ba certificate ba sai ka biya tara ta shika 500 ba gidan bane mu te tahiya amma ya kamata mu bi ka'ida da gwamnati ta sa a hanya in ba mu son doka ta bige mu.
A watannin da suka gabata ne ma'aikatar harajin jamhuriyar Nijar ta sanar da 'yan kasuwar kasar sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da take shirin zartarwa daga farkon shekarar da ke tafe. Saboda haka ta gargadi dukkan waɗanda matakin ya shafa su gaggauta daukar matakan mutunta wannan tsari. Zakari Isuhu babban jami'i ne a ma'aikatar RJE.
Cikin su akwai wadanda su lusancin su dama amince suna yi su hara su yanzu don mene wadanda su nasu yana yi da ya amince don mene su ma a ce su ruge don cikin su akwai wadanda su ba su so su bi doka sai a ce kowa ya ruge koda wadanda suna da lusancin su a ce su ma su ruge wannan babban matsala ce aka samu indai a duka lokacin da mutum ya bijire ma doka sai ya ce yana hana ma mutane aikin da ya kamata yi don ya kawo gwamnati ya bayar musu bukata wannan ba abu ne zai kawo alheri a gaba tunda su farmasi sun yi yau gobe wadansu ma za su yi gobe wadansu za su yi hakan nan san mu tana ci gaba
tuni dai wannan takaddama ta fara shafar jama'a a nan birnin Yamai
wallahi nazo ne sai ka magani ba iske farmasi ba aiki anke arihe take kuma ba iske kowa ba sai dai in koma gida yin nazari ta kwa dan ba san inda zan ta magani bayan so kuma wayan ga da ake sai da arariya eh dan wanga rihe farmasi ba shine yake ka solution Allah sa da tsatsanta wannan dai muke wata
to amma wata sanarwar da aka bayar a dazu da rana na cewa an samu fahimta a tsakanin ma'aikatar haraji da kungiyar masu shagunan chemist ko kuma farmasi wace ta yi kiran ƴaƴanta su koma kan aiki sakamakon ƙarin wa'adin wata guda da suka samu daga wajen hukumomi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman akan sana'ar agogo.
Bullowar wayoyin salula da yin amfani da su a kasashen duniya ya sanadiyar rage armashin sana'o'i da ayyuka. Kana ya inganta wasu sana'o'in da ayyukan. Sun hada da sana'ar agogo da gyaran agogo, sana'ar cassette na recorder, sana'ar risko na uwar lissafi da dai sauransu. Na tattauna da wasu masu sana'ar agogo da gyaran agogo da masu amfani da wayoyin salula a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo.
Muhammad mai agogo ne sunana. Sana'a ta da ina sayar da agogo. Ko ina gyaran agogo
to yanzu ka bari ne
na bari yanzu
saboda me ka bari
to na bari saboda dalilin dai agogo baya tafiya yanzu ba a sayan agogo kuma in ma mutum ya baka gyara yana iya barin ka da shi saboda yana da shi a wayarsa yanzu zaka karga mutum 50 sun biyo hanya da wuya ka samu uku masu agogo to kansu kowa yana amfani da wayar shi ne kaga agogo cassette irin su calculator din nan duk yanzu ba amfani da su duka waya ta kashe mu nan har da radio mare kowa an gaba da kowa
akwai wanda ya taba baka gyaran agogo har yanzu bai karba ba
to lalle yanzu in zan bude maka jikka ta zaka ga agogo sama da 300 kowa bai damu da shi ba ba mai zuwa karba ta yi wasu na gyara har sun mutu wasu kuma ban samu gyara ba ba karba ba
to ba ga masu bane
masu su suna nan ina ganin su suna gani na amma dai ba su da bukata da shi kawai saboda dai waya ta wadatar da su wannan shine
tun wane lokaci ka bar gyaran agogo
yanzu na kai shekara dai kusan 5 ban gyaran agogo saboda waya da ta kare yawa lokacin ta shigo kadan kadan wasu ba su fahimci agogon ba ba san ma akwai agogo a wayar ba muna amfani da su haka muna dan gyarawa muna suna sai kuma suna ba mu gyara muna gyarawa to yanzu kowa ya fahimta babu wanda bai san waya tana da agogo ba yanzu kowa ya san waya tana da agogo shi yasa yanzu ba mai kawo mana gyara ko ba mai tuwa da tace sai in ka ga mutun da agogo to ba mamaki ya sa abi ne don kwalliya don ado in ka bincika ma ka tambaye shi agogo aljihu zai sa hannu ya dauko ma ce maka yanzu karfe kaza ba na hannu zai duba
ni zai dauko wa
zai dauko waya ta ya duba ya ga agogon waya ce maka karfe kaza yanzu
amma ba agogon hannu ba
amma haba na hannu ma bai duba shi saboda ba gyararre bane bai aiki agogon kura ne
to mallan yanzu da yake ka dade da barin gyara agogo da sayar da agogo to wani aiki ka kama
to yanzu dole ta samu koma gona san muka samu muna noman kuma ka ga noman dai muna da yi dan tallafin ma da aka ce ana ba mu kwadayin tallafin ya ja mu ya kai mu ga gonan kuma ba mu samu tallafin ko so dai ba mun dai daure muna nan muna yi sai koyarwa da nake yi a islamiyya
ka taba neman tallafin daga gwamnati
na taba nema na rubuta haba ko so dai ba an zo an rubuta mu an auna gonakin mu an tambaye mu chemical an tambaye mu abin da shi fanko an tambaye mu iri muna amfani da kaman buhuna duk mun fada amma dai abin ya zama aikin banza
sunana mala ya
hakiye da kara
kana da agogo gaskiya yana da agogo amma agogon da nake da shi yanzu ya kai shekara 2 ma yana na aji amma ba na amfani da shi
saboda me
to saboda me saboda yana rike da waya koyaushe na amince mu ma agogon waya bisa ga agogon wancan saboda agogon waya koyaushe yana da lokaci amma yana rike da wancan za a ce saboda wannan sauran minti daya ko kuma wancan sauran minti biyu amma na waya ko wane daidai da wani
ga shi kana sana'ar trader kuma na san kana sai da batir da fitila hannu su ma suna da kasuwa yanzu
to magana batir yanzu da fitila hannu ba su da wani ingancin kasuwa saboda batir yanzu ma babban batir zaka sayo ka aji ai kwana hudu ko biyar baka ji mutum guda zai ci maka kawo mun batir ba wanda karamin batir karami ana dan tambaye shi kadan kadan
to me ya kashe musu kasuwa
ai to dun magana guda ce wayan nan da kake gani muna rike yanzu shine ka kashe mu duk komai da ka sani irin wannan kasuwa kaga waya yanzu in kana rike da shi yana da hitsilat yana da video duk wani abu da kake so ka gani a waya zaka gani
da haka duk waɗannan kayan da kake gani yanzu a kasa suke ga waya
Abdullahi mai turare zango ba
Mallam Abdullahi kana da agogo
a banda
me yasa
saboda handset
to baka duben lokaci kuma daga agogonka
a da handset ina ishe ni handset ina ishe ni
handset ɗinka ko in ce waya salularka tana da agogo
tana da
kana da hitila
tana da
kana duba bidiyo da wako
duk tana duba
wannan shi hana ka sayan agogo
awo shine
recorder ha
duk akwai ciki ciki handset ɗina
me yasa baka sayan duk da recorder ko wani
abin sai hada DVD ba su tana nan ciki
ciki
handset ɗina
sunana Kyari Alibuka
kana amfani da agogo
gaskiya da ina amfani da shi amma zuwan da ban
kun wani lokaci ne ka bar amfani da agogo
kai yare ne zai kai ina ga 2009 zai kai 2014
shekarar 2013 zuwa 14 to me yasa ka bar amfani da agogo
saboda wannan waya nan da ya fita ya kama na sakin komai wallahi ga waya me za mu tuye dole agogo yayi ba wala ba wallahi kika gidare ne wannan
kana amfani da fitilar hannu
ma zan siya wallahi saboda duk waya zan siya akwai light a ciki ina je na kunna easy ba wani abu zaka yi amfani da shi
DVD fa da ake kallo
DVD gaskiya DVD na amfani da shi a gida wuta ne yanzu babu da shi sha sa na shi ma ban da ba lalle ina amfani da DVD
wato dai waya tana ma komai da komai
waya ta yi komai wallahi da radio da komai ta rika sadauka mana komai wallahi sunana Alhaji Ismaila 1000 Sabo Ibadan
kana da agogo
to ban da agogo
me yasa
abin da yasa ga handset waya ta da agogo ta da radio ta da fitila me yasa ban da agogo saboda handset na da abubuwa da yawa sai sa da radio agogo
ka da ba ka amfani da agogo
na dai kore na dai
zai kai kaman wannan lokaci
zai kai kaman shekara 8 ko 10
ba ka amfani da agogo
ba da amfani shi
to ba ka ganin cewa wasu na daura agogo domin kawa kawai ko kwalliya
su suna riya kan sabar gayu abu dalili suna amfani da agogo mu da kai mu duke saniya kawo mu ja ganga sai mu abin da sai agogo ano sai yi ba sai sa ba amfani agogo biyo na handset ne na amfani da shi sabar handset waya tana da agogo tana da video tana da sauti like computer da shi sai amfani da agogo sai da yi
sunana ana ce mai ayo ka kace falike
ayo kana amfani da agogo
agogo ya dade ba amfani da shi ba saboda gaskiya bana amfani da shi wallahi bani shawara ba su sai bana sa agogo
to idan zaka duba lokaci ko karfe nawa me zaka amfani da shi
lokaci na zan duba lokaci na kai waya na waya agogo za a cin waya ne ke amfani da shi kullum sai ko a gida ma agogo waya gonde ana sa bisan falo ma bana amfani da shi saboda agogo waya ko na kullum waya na tare ina
to irin agogon bango baka amfani
ba na amfani da shi
to fitila hannu
sai dai ina gida na fitila wani touch light na charge na shin na amfani da shi ko ni bi kuma fitila na cikin akan waya nika amfani da shi wallahi na dai ba amfani da agogo ba wallahi sai dai ina da wani bukin sai in wuce sai in tafi dama wannan sai in sa agogo in sa kaya mai ciao in sa agogo amma ba haka ba ko sai zo kasuwa ko kuma sai zo wurin aiki na ba sai na sa agogo ba
wato kana sa agogo ne don kawai kwalliya
in zo kwalliya yawa ka gane kenan dan kwalli annan ne shine ke sa agogo
sunana Husaini Jaina
Allah insha Allah kana amfani da agogo
to wani bi ana amfani da agogo wani bi kuma ana amfani da na waya
to wani kafi na waya koko agogo hannu
wanda nake amfani da shi yanzu na waya ne saboda duk wanda nake da shi su yara sun kwace na waya nan nake amfani da shi saboda alwala ko za mu yi alwala samu cire ko za mu gama da alwala samu cire ko da wani wallahi wakati azan dai cire shi aka yi ko shi yasa na dai na amfani da agogo hannu sai dai na waya
to kaman fitila hannu fa
a fitila gashi nan waya
to kaman radio fa
a gashi nan waya
ko bidiyo duka fa
komai cikin waya yake yanzu tunda dai yanzu to Bature kan ya soka da komai da normal ga waya
sunana Shehu Shehu Mande daga Sokoto ai wallahi Hassan Tambo da Mariya da agogo har an dade an kai shekara 20 yanzu
to mista baka amfani da agogo
saboda dai ga waya na an samu cigaba ga wayoyin nan ta zo da agogo da fitila da niye duka akan waya ne muna amfani da shi
to ba ka ganin wasu na yin kawa da shi agogo
to lalle tabban suna kawa da shi amma dai ba da yawa sai dai samari ana ne yanzu suke gani suna tawa da agogo kamar mai tsadan nan haka amma dai irin na dan nan mai kifin nan wanda yake dai manyan mutane da taba ke sawa yanzu sun daina sawa wallahi saboda an samu ya an samu cigaba sosai yanzu
sunana Maluka dan PDP mutumin gargari a jihar Kebbi mai zama nan Ibadan
kana da agogo
ban da agogo saboda ni tun da waya ta hito ni waci da agogo domin agogon waya shine agogo mai kyau mai garanti can time in ya gwabce min ma can na'ura kai min time don haka ga na hita mutum agogo ban ma dar mai agogo ban son agogo insha Allah
to hitila fa
a hitila waya ta tana da hitila ita nake yadawa in yi lalurar da nake babu ruwa na hitila ban sai hitila ban da hitila kuma ban da shawara in sai hitila a yanzu
kana amfani da radio
lalle radio ina amfani da shi dai ina da radio wajen guda biyu saboda labarun duniya wanda aka yi ana yin labarun America wannan labari shine hana min bacci.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Fasaha na hukumar kwallon kasar Ghana Bernard Leitch da yayi imani kasar Ghana za ta samu gurbi a gasancin kofin duniya da za a yi a kasar Qatar. Kasar Ghana ta yi nasara a kan Afirka ta Kudu a karawan karshe na wasannin rukunoni da gol ɗin da Andre Ayew ya ci. Dai da cewar an jabara hukumar kwallon kafar duniya a kan ƙarar da Afirka ta Kudu ta yi game da murɗiya a wannan wasa, Black Stars za ta kasance cikin waɗanda za a shirya yin wasa na fidda gwani tsakanin su a sabon shekara. Ben Hadlipet ya yi imani cewar in har ɗan wasan za su nuna kwazo da haɗin kai da sun ka nuna gabanin karawa da Afirka ta Kudu, shakka babu za su kai labari. Wasan ƙarshe da Afirka ta Kudu ya ƙara mini imani, dukkanmu mun san cewar muna da ɗan wasa masu kyau, amma abinda ya saura ne su yi wasansu a matsayin tawaga, su samu haɗin kai da kuma aniya. An samu haka, haƙanmu za ta cimma ruwa. Mai koyar da House of Oak wasa Samuel Bedi ya ce zai yi amfani da wani sabon salo a karawar su zagaye na biyu da JS Sauran kasar Algeria a wasan fidda gwani na CAF Confederation Cup. Jarumar ta Premier League ɗin Ghana ta yi nasara da ci biyu da nema a karawan farko da sun kai a Crossport Stadium ranar Lahadi da ta wuce. Kwallaye da Salisu Ibrahim da Ejin Nimbwati sun ka zura a raga ya tabbatar da Hasna a gaba da kwallaye biyu cikin burgaminta a makon nan. Me yake magana bayan wasan? Samuel Bedi ya bayyana cewar sun koyi darasi a gasan CAF Champions League da sun kai da Wydad Athletic ɗin kasar Morocco da sun ka sallame su a gasar a zagaye na biyu na karawarsu. A wancan karon House of Oak ta yi nasara da ci ɗaya, amma zagaye na biyu Wydad Athletic ta yi mata cin wulakanci 6-1 a Morocco. Wannan ne abinda coach Samuel Bedu yake son ya kaucewa a karawarsu na JS Saura. Tsohon coach na Midiyama ya ce bai ji daɗin sakamakon na zagayen farko ba. Felix Afenajan, matashi ɗan wasan Ghana, zai kwashi makonni a keɓe bayan gwaji ya nuna cewar ya harbu da cutar COVID-19. AS Roma ta tabbatar a ranar Talata cewar ɗan wasan mai shekara 18 ya kamu da cutar kuma yana keɓe a gida. Club ya bayyana cewar a dalilin gwaji da aka yi wa ɗan wasan farko na club a baya-bayan nan Felix Afena ya kamu da cutar, in ji wani jawabin Roma. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanan Lah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Mahukunta a Najeriya sun gano wani mutum na farko da ya kamu da cutar sankara ta Omicron a cikin wani samfuri da ta tattara a watan Oktoba, makonni kafin Afirka ta Kudu ta sanar da duniya game da bambance-bambancen a makon da ya gabata, in ji cibiyar kula da lafiyar jama'a ta kasar a yau Laraba. Kasar Habasha ta shigar da ƙarar shafin Twitter tana zargin katafaren dandalin sada zumunta na dakatar da shafukan da ke sukar 'yan tawayen Tigray da ta kwashe tsawon shekaru tana gwabza mummunan yaƙi da su, in ji wata mai magana da yawun gwamnatin a jiya Talata. Kana an ji cewar an tilastawa 'yan secondary mata zaman gida kusan a ko'ina a cikin kasar Afghanistan. Haramcin da shugabannin Taliban suka tabbatar da bin shi, amma akwai wasu bangarori da hakan bai kasance da su ba.
Kuma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.